This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 kai tsaya jamhuriyar Niger kuna yin wannan shiri ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Alol da kuma niyyar dukan sazangon FM a yanar internet ma kuna iya jin mu duk lokacin da ake bukata a sashinhausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum daga nan birnin Washington DC yanzu ma tare da Sarfilu Hashim da kuma sauran abokan aiki Sahabo Imam Aliyu ne ke fatan an wuni lafiya.
Kuma magana National Assembly yanzu zamu shiga kanta kuma za a gyara komai ba wani masala kuma fatan namu a yanzu haka.
Gwamnan jihar Imo Rocha Sokorocha bayan taron da shugabannin jam'iyyar ciki har da shugaban kasa Muhammadu Buhari suka halarta a Abuja. Ma'aikatan kananan hukumomi a jihar Bauchi sun yi zanga-zanga kan rage musu albashi. Kuma kamar yadda kuka sani a yau rana ce ta kofa bude duka sai bayan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shedin gani da ido sun ce mayakan kungiyar Boko Haram sun kashe wasu ƴaƴan kungiyar har 11 waɗanda ake zargin sun gujewa kungiyar. Mazauna garin Miringa wani gari da yake a jihar Borno sun ce mayakan Boko Haram sun shiga garin kafin faduwar rana yau Juma'a suna duba gida-gida suna neman mutanen. Wani mazaunin garin Miringa Muhammad Kimba ya fada wa shirin Daybreak na murya Amurka ta wayar taho cewa an samu garawakin mutane 11 an yi musu yankan rago a wani filin sallar Idi dake wajen garin. Ya ce mutanen 11 da suka kashe ba su dade da zuwa garin ba kuma ana ma zargin kan ko ƴan Boko Haram ne su. Wata jaridar Nigeria This Day ta fitar da rahoton cewa mayakan Boko Haram har ma sun yi wa mutane 11 yankan rago. Ana zargin kungiyar Boko Haram da kai wasu harahare cikin wannan satin. Harahren da na kwanan nan sun tsananta tun da shugaba Muhammadu Buhari ya karɓi mulki 29 ga watan Mayu. Ranar Larabar da ta wuce ne wasu da ake tsammanin mayakan kungiyar ne suka yi wa mutane 97 kisan gilla a garin Kukawa dake kusar tafkin Chadi. Ranar Talata kuma mayakan suka karbe mutane harbe mutane 48 har lahira a kusa da garin Monguno. Duk harharen ana kai su ne a jihar Borno wadda ta zamto tamkar cibiyar mayakan na Boko Haram tsawon shekaru 6.
Kuri'ar jin ra'ayin ƴan kasar Girka game da ko a karbi shirin kungiyar tarayyar Turai na fito da kasar daga tarkon kasawar tattalin arzikinta ko kada a karba na nunin cewa kawunan mutanen kasar sun rabu kashi biyu, wasu na so wasu kuma ba sa so. Rayuwar mutane 1,000 da aka dauka tsakanin ranakun 30 ga watan Yuni zuwa 1 ga watan Yuli na nunin cewa kashi 44.8 cikin 100 na mutanen Girkan sun amince da ciwo bashi, yayin da kashi 43.4 cikin 100 suka ce ba za su amince a karbi bashi ba, sai kuma kashi 14.8 cikin 100 da suka ce ba su yanke shawara ba tukuna. Prime Minister Girka Alexis Tsipras na ta kamfe ga jama'ar kasar da kada su amince da shirin. Yana mai cewa idan har ba su amince da bashin ba za su fi samun damar cimma daidaituwa a tattaunawar da kasashen Turai can zuwa gaba. Ministan kudi na Girka Alexis Tsipras shi ma yana karfafa ƴan kasar da su ki amincewa da karbar bashi daga Turai. Yana mai cewa idan har suka amince da karbar bashin kungiyar tarayyar Turai to shi kam daga ranar Litinin ba zai ci gaba da zama ministan kudin kasar ba. Shugabannin kasashen Turai na gargadi ga ƴan Girka kan cewa idan suka kiyamincewa da shirin kasar wato kasar tasu za ta zama kasar farko da za ta bar kungiyar mai kasashe 19 da ke amfani da kardun kudin Euro.
Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta yi Allah wadai da harin kwantan bauna da aka yi wa jerin gwanan motocin sojojin kiyaye sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali, inda aka kashe mutane 6 da raunata guda 5. Harin da ya faru ne akan wata hanya mai tazarar kilomita 45 kudu maso yammacin birnin Tombuktu dake arewacin Mali. Kungiyar Al-Qaida ta fito ta dauki alhakin harin. A wani bayani da aka fitar a yammacin jiya Alhamis, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta nuna jimamanta ga iyalan mutanen shida da suka rasa rayukansu a dalilin harin wanda baki ɗayan su ƴan ƙasar Burkina Faso ne. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ci alwashin cewa wannan harin ba zai hana Majalisar Ɗinkin Duniya taimakawa ƴan ƙasar Mali ba wajen aikin kawo zaman lafiya a ƙasar. Wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun lura da cewa har-haren da ake kai wa sojin kiyaye sulhu na iya zama laifukan yaƙi ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa.
Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. To madalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa su haɗa kai wajen fidda matsaya ɗaya saboda a samu nasarar yaƙi da ta'addanci. A cikin saƙon ta'aziyya da ya aika wa gwamnati da jama'ar ƙasar Masar kan kisan a Tony Jaran na ƙasar Hisham Barakat da kuma kisan wasu sojojin ƙasar 70 da 'yan ta'adda suka yi a zirin Sinai, shugaba Buhari ya sake nanata imani da ya cewa ana buƙatar ɗamara da jajircewar duniya baki ɗaya domin samun galaba kan ta'addanci a sassan duniyar baki ɗaya. A gefe ɗaya kuma shugaba Buhari ya ce gwamnatinsa za ta tabbatar da cewa sojojin Najeriya suna da wadatattun kayan aiki domin tafiyar da ayyukansu a cikin gida Najeriya da kuma ƙetare. Shugaban ƙasan ya bayyana haka ne a cikin jawabinsa a bikin saukar karatu na jami'an soji da aka yi kwalejin horon sojoji da ke jaji jihar Kaduna. Mataimakinsa Farfesa Yemi Osibanjo shi ya wakilci shugaban a wannan bikin sauke karatun. Ha kuma shugaban Najeriya kamar yadda kuke cikin shirinmu na rana ya halarci taro da shugabannin jam'iyyar APC suka yi a birnin Abuja.
Masu zanga-zanga a gaban ofishin APC da ke neman kar jam'iyyar ta kai ga matakin dakatar da 'yan majalisar inuwar jam'iyyar da suka kyamincewa da muradun jam'iyyar wajen zaben shugaban majalisar dattawa da wakilai. Tamkar ra'ayin masu zanga-zanga ya rabe gida biyu in an duba wasu kuma da ke son jam'iyyar ta ɗau mataki mai tsauri.
Ita ce gaba da kowa, duk wanda ya karya tsari da ajanda wacce jam'iyyar ta taho da shi na alƙawarin da ta yi 'yan ƙasa, jam'iyyar tana da hurumin da za ta iya hukunta shi kowa ya ƙasa. Dole ya zama wajibi shugaban ƙasa yadda ya ɗauki alƙawari a ƙarƙashin jam'iyyar APC to ya cika dukkanin muradun da aka ɗauka.
Sunana Barista Ismail Ahmad, ɗan jam'iyyar APC ne. Jam'iyyar nan da muka haɗa ƙarfi da ƙarfi muka gina ta, ba za mu yarda kowane mutum ɗaya ko wasu mutane don san rai su lalata mana abin da aka gina ba. Da muka fita neman yakin zaben nan, ba mu ce wa mutane za mu nemi yakin zaben nan don abin da za mu samu ba, sai don abin da mutanen Najeriya za su samu. To why not mu maida hankali akan haka ɗin? To haka ɗin ba zai yiwu ba sai in har gidanmu ta koma guda, an ƙulla ƙofa, an yi sulhu, duk matsalolin nan an warware su. Wannan matsala ce ta siyasa, kuma za a bi tubalin siyasa a warware su.
Wannan dai wajen taro ne na musamman da ya samu jagorancin shugaba Buhari, shugabannin APC, shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da na wakilai Yakubu Dogara da wasu daga gwamnonin jam'iyyar. Ya zama wajibi mutum ya bi ta inuwar jam'iyya wajen tsayawa takara, don haka ya zama wajibi jam'iyya ta zama mai wuka da nama wajen jan akalar 'yan jam'iyya, in ji shugaba Buhari da yake kokarin ɗinke barakar da ta raba kan 'yan majalisa na tutar APC. Mutane sun zaɓe mu, mun yi nasara, in ji Buhari. To me zai samu wance kalar da nasarar tamu haka kurum? Alamu dai na nuna hankali ya kuma kan cika ta sauran mukamai a majalisar wakilai, kamar shugaban masu rinjaye da jam'iyyar ke son a naɗa Femi Bajabiya Mila. Haka nan da yiwuwar yin yunkurin kawar da mataimakin shugaban majalisar dattawa Ike Ikoramadu ɗan PDP dan naɗa ɗan APC. Gwamnonin APC dai za su yi zama da 'yan majalisar don yaɗa wannan manufar da gwamnan Roches ke hasashen tamkar an samu sulhu.
Wato da mutane suna zato cewa bayan mitin nan da za a yi ana iya samu masala ko masaloli, amma ina son tabbatar maka cewa yanzu mun haɗu yadda ya kamata ba, kuma muna ma shugabanninmu cewa muna goyon bayan su dari bisa dari. Kuma magana National Assembly yanzu za mu shiga kanta, kuma za a gyara komai, ba wani matsala kuma a fatin namu a yanzu haka.
Buhari dai tun farko bai fito fili ya tsoma baki kan wannan dambarwar ba, amma ba mamaki ya bi ta inuwar jam'iyya don ƙarfafa muradun sabuwar gwamnatinsa da ke samun gargadar aiki daga adawar PDP da kuma masu son tsayawa takarar shugaban ƙasa 2019 in Allah ya kai mu, musamman ma dai in Buharin ya ce ba zai zai sake tsayawa ba. Nasiru Adamali, kamarar Amurka daga Abuja.
Mun jirgin mako ba ke lasin ban koshuwa.
Yin warka adan ka taushawara baka gamsuwa.
Daga jihar Bauchi kuma shugabannin ma'aikatan kananan hukumomi da wakilansu ne suka yi zanga-zanga saboda su nuna zargin an zaftare musu albashi. Ga Abdulwahab Muhammad da rahoto.
Shugabannin ma'aikatan kananan hukumomin jihar Bauchi kenan suke zanga-zangar nuna rashin kin amincewarsu da cire musu wasu kaso daga cikin albashinsu da suke zargin sashen kula da kananan hukumomin na jihar Bauchi. Shugabannin ma'aikatan kananan hukumomin na zargin babban sakataren ma'aikatar kananan hukumomin ne Alhaji Hudu Yusuf Ari da wannan shiri na zaftare musu kudaden nasu. Ga dai ta bakin shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomin kan wannan zanga-zangar.
Sunana Kamal Shehu Isa, shugaban kungiyar kananan hukumomi na jihar Bauchi.
To gashi na ga taron ku inda wasu suke ce ba sa son wani, ba sa son me zafi ne.
Abubuwan da ke faruwa mun zo ne magana na magana albashi. So a jiya mun samu bayanai da dama akan cewa za a cire wasu bangare daga cikin allowances na albashinmu, sannan za a biya mu albashin da ba tare da wayannan abubuwan da ya kamata a biya mu ba.
Albashin wata nawa za ba?
To ba mu san albashin wata nawa bane, amma dai ko da na wata ɗaya ne mun zo don mu samu shahihin wannan gaskiyar magana. To shine da safe muka taho da
takamman me menene dai ba kwa bukata ko kuma kuka ji za a yi da albashin ku.
To abinda muka ji takamaimai shine maganan an cire wasu bangare da cikin a cikin albashin mu, saboda haka za a biya albashin ba wa'annan bangaren daga ciki. To shine waɗannan kuma su ne manyan abubuwan abinda yake tada albashin, domin su ne wanda za a amfana a ciki.
To kaman kun tuntubi wato babban sakataren wannan ma'aikata naku?
To lalle kware da gaske, kamar yadda yake bayanin nan, lalle mun zo mun tuntube da safi. To yayi mana magana cewa lalle albashin nan kware da gaske akwai variation a ciki. To saboda haka mun
akwai gibi ko ragi ko kari?
Yawa, to which means kaga akwai ragi, akwai gibi a cikin sa kenan. Na kuma tambaye nace to wani fanni ne aka samu gibin? Yace lallai president, lallai akwai gibi a cikin albashin nan. Daga farko ma mun ce matakar akwai ragi, to ba za mu karba wannan albashi. Mun ba da umarni akan kar a karba albashin nan.
Sai dai duk kokarin da nayi naji ta bakin babban sakataren ya ci tura ma'aikata jihar Bauchi na bin bashin albashin watanni uku ne. Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To ga da Abdulwahab, kamar mu bude layukan tarho domin jin ra'ayoyinku, sai ku shakata da wannan fefe.
Allah inna lillahi, Allah inna lillahi, Allah inna lillahi, wa inna ilayhi raji'una, wa yo Allah.
Ban iya yana amana ba, ban iya cutar da masoyi ba, matar aboki na na sona tace in ban ba bazan sha ba. Wayo Allah.
Allah inna lillahi,
inna lillahi,
Allah inna lillahi,
inna lillahi,
Allah inna lillahi,
inna lillahi,
wa inna ilayhi raji'una. Wayo Allah.
Kai dai har yau baka waye ba,
inna lillahi,
abokin ka fa ya tafi can kalaba,
inna lillahi,
sannan ba zai dawo yau ba,
inna lillahi,
ya wai sa ba zan iya jura ba,
inna
lillahi, kai wani da ni ba shawara ce ba, ana ta fadin wai bai dace ba.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202 205 6555 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-5655. To madalla, assalamu alaikum, mai kira daga jihar Kebbi, muna tare da kai, bismillah. Na malam Nasir.
To ina so in ga majalisa su tabbatar sun bi doka ko wajen dia idan ba su yi ba, idan suka sake dawowa shekara hudu kaman bari ma shekara hudu sai insha Allah za mu yi musu kiraye duk wanda bai ji wannan umarni da wajen dia ta fasa wa san wannan jami'a ta kawo ba wai babu wanda ya ba kowa ko sisi ya tura kai Allah haƙi ne yana faɗa ma ƴan majalisa su tabbatar da sun bi umarnin jami'a.
To Malam Nasir daga jihar Kebbi, mun gode kwarai da gaske. Ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Agogonmu ya ta sama ƙarfe 5 saura kwata, wato 10 saura kwata, agogon Najeriya da Niger da Kamaru. To mai kira daga Yobe, bismillah.
Sawa, sunana Yalwa, ina magana daga nan a garin Gassamu.
Na'am.
Kamar hukumar Jakus daga jihar Yobe.
Na'am.
Ra'ayina yau shine ina kira ga al'ummar Najeriya.
Ha.
Mu tashi mu kama addu'a game da wannan shiri na Boko Haram. Ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya. Musamman mu mutanen Arewa maso gabar. Mu dage da addu'a, Ubangiji Allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan tashin hankali da yake damunmu.
Amin. To mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu nufi Jos.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Alam barka ya aiki.
Alhamdulillah, mun gode wa Allah, an sha ruwa lafiya nake fata.
Alhamdulillah.
To madal
Alhaji Kabiru Highlanders daga Jos.
Na'am Alhaji Kabiru.
To Allah, ina kira ga manyan sojojin Najeriya.
To.
To Allah su yi kokari su kara kaimi wajen tare wannan gefe na Boko Haram da suke shigowa ta kota ina, don Allah su ƙara ƙaimi da taimakon Allah. Kuma su mutanen wannan gefe su ma su yi iya ƙoƙarinsu da taimakon Allah a ga cewa an ci nasara, domin kashe-kashen sun yi yawa a gaskiya.
To
muna roƙon manyan sojojin Najeriya don Allah su sa ƙaimi da taimakon Allah za su yi nasara insha Allah.
To mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu nufi Katsina.
Hello.
Hello.
Ina muku barka da yamma.
Ito barka kadai da yamma, barka da sharuwa. Mu muna da sauran tafiya.
Abinda maganar wannan sanatoci.
Na'am.
Wato akwai bata gari irin su yari mu ko wanda ba su san ci gaban jama'a.
Ci gaba.
Da kuma irin su kai su bukula su lashe suna da laifi a kasar nan, ba karamin laifi ba. Shi yasa suke kawo dan PDP ya zama ba mataimakin majalisa.
To
haka ya kamata su zuwa jama'iyya, in ba haka ba za mu musu kiranye mu ƴan zamfara da sauran mutane mu kira su dawo gida.
Haka. To madalla, mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu nufi jihar Kaduna.
To assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Kuna tare da Awwal Telegin banan karamar hukumar Soba.
Na'am.
Wato ni maganan da zan yi shine zan yi tuna akan maganan wannan Malam Sanusi Sulani da Sanusi, abin da za mu ci gaba tunawa da shi.
Na'am.
Wannan ba a tahiri ce ga nake nufi.
To to to.
Abin da za mu ci gaba tunawa da shi a rayuwa shine wani lokaci a 2011 ya zo wani shiri na hannu da yawa jihar Kaduna, ya zamanto wani ya kira shi a waya yake ce mishi, wato mun maka laifi akan mu mun zarge ka akan zaben da ka aikata na 2011. To a lokacin sai ce da wanda ya kira ni, da wanda bai kira ni ba a waya,
inna
ya ce musu wannan abin ya dauke mana hankali.
Lalle
za mu ci gaba da tunawa da shi a matsayin mutumin kirki haka sosai,
kuwa
da kuma wannan al'amari da ya yi da yafiya da natsuwa da ya yi na ranar sanar da zaɓe. Lalle za mu ci gaba da tunawa da shi. Na gode sosai. Awwal Telegin ba karamar hukumar Shugaba.
Mun gode. Yanzu kuma sai Sakkwato.
Kana magana ne da Muhammad Dawud
daga murya.
Muhammad Dan Osman Kuro daga Sokoto State, Najeriya.
To Malam Muhammad, bismillah.
To ina son bayar ra'ayina ne game da irin wannan Boko Haram ke kaiwa tsadin wasu jihohin Najeriya.
Na'am.
To ra'ayina nan shine ina buƙatar malam malumma na addinin musulunci wato aiwata asusi game da irin wannan tsadanci mutane cewa suna kashin mutane ba gaira ba sai gaba da karanta.
To line naka bai da kyau kwarai Malam Muhammad daga Sokoto, yanzu bari mu je Kaduna. To Bello Sokoto da Kaduna, bismillah.
To gaskiya ni na sai kira ga manyan ƴan siyasa na APC guda hudu wanda hada da Atiku da gwamnan Zamfara Tsoho Yarima, don Allah su ba wannan jam'iyya goyon baya a samu zaman lafiya a ƙasar nan, saboda tsakanin da Allah sun kawo rudu a wannan siyasa. Mun bata lokacin mu, mun yi kuri a dare da rana, mun tsaya ba kokumin kowa saboda neman inci, amma an haɗa kai da PDP a majalisa. So gaskiya da yamin abin ya bata mun rai. Ina kira ga wannan manyan siyasa Yarima da Atiku, don Allah da annabi su aje takobban su, don Allah su ba jam'iyya goyon baya saboda a samu cigaban canjin nan da ake bukata. Saboda tsakanin Allah su.
Mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu nufi Gombe.
Assalamu alaikum. Suna Babai daga garin Gombe.
Na'am.
A gaskiya tsakani da Allah, mun yi zaɓe 100% a jam'iyyar APC. Mun yi wa PDP sindir. Amma mutane sun ce ga ɗaki sun saka mata zani. Sun ɗauko bayi mataimakin shugaban majalisar dattawa. Gaskiya mun waje da wannan lamarin ba. Sannan kuma irin tafiyar da jam'iyyar APC take yi, gaskiya da Muhammadu Buhari na wani sulurin ya yi wa gaskiya. Yanzu abun da aka yi kuka wannan, wallahi abun nan a ƙauyukan nan shekarun jiya garin Dambuwan nan ma an zo an kare an kashe mutane. Gaskiya sun yi fayayya a tsakani da Allah. Gaskiya wallahi na gwamnati sun yi fayayya a kamata gaskiya tsaya tsakani da Allah. Mutane na a hanyar da ya tafi yin su, amma wallahi abun da suke yi a jirgin nan fa abun ya yi wasu, gwamnati ba ta ba su labari ne ba.
To mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu nufi Bauchi. Hallo, mai kira daga Bauchi? Wa alaikum salam.
An wani lafiya?
Lafiya kalawa, ke magana daga Bauchi?
Madalla Abubakar Suleiman.
Na'am, Malam Abubakar Suleiman, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine gaskiya abinda gwamnan Bauchi yake ma dan Bauchi. Musamman ma'aikatan kananan hukumomi, wallahi tallahi yanzu kan mun fahimci cewa ya hada baki ne da yi guda don su zo su tozarta yan Bauchi. Saboda dama yan Bauchi suna nuna soyayya wa shugaba Buhari.
Malam Abubakar, ta yaya aka yi suka hada baki da gwamna, tsohon gwamna Isa Yuguda?
Saboda duk shekara idan aka tashi zaɓe, yan Bauchi sukan zaɓi Buhari ne.
Eh.
Saboda haka dukansu ɗan PDP ne suka hada baki, yanzu suka zo suna faman cutan jama'a, billahi lazi ya hana mu albashi.
Kun yi wata uku ba ku samu albashi ba da, yanzu kuma laifin ya koma kan sabon gwamnan?
Abin da yake faruwa shi ne dama an shiga yajin aiki kafin wancan gwamna ya sauka.
Eh.
Ya zo ya mana ƙaryan cewa ku fita daga yajin aiki, muna hawa in Allah ya yarda zan duba wannan damuwa naku.
Eh.
To sannan yanzu kuma da ya hau ɗin ina so batar maka, kowa ya ji Buhari ya ce kowane gwamna ya je ya batutuwan da ake binsa. Ka san dai Buhari ba zai yi magana na banza ba.
To
sannan yanzu kuma yanzu ya zo ya biya 'yan jiha, sannan ya zo kuma gaba ɗaya ya ce 'yan ƙananan hukumomi ba za a biya su ba, sai dai a biya su basic salary na wata ɗaya. Bayan watannin da suka yi sun yi aiki, amma mutumin nan billahi lazi ya zo ya zauna gaba ɗaya, har yanzu ga azumin da ake fama da shi, wani yana kwana haka, wani yanzu haka halin da yake ciki.
To mun gode kwarai da gaske gare ku, baki dai kuka samu zarafi, kuka kira waɗanda ba suka yi kokari ba su samu daman kira ba, insha Allah daga ranar Talata za mu ci gaba da bayyana muku maudu'in da za ku kira mu akai domin bayyana ra'ayoyinku. Mun gode kwarai da gaske. Soma da la, yanzu kuma ga nasiha kan Azumi.
Sunana Ismail Muhammad. To Azumi dai a shar'ance shi ne kamewa ga ci gabarin sha da sha'awar ciki da ta waje. Muhimmanci shi ne kamar yadda Allah ya faralanta a kanmu, wato kuma da zama tare kamar cikin salama, cikin yadda Allah ya hukunta wa al'ummarsa. cewa a daina ayyukata ayyukan sabo da kyautatawa jama'a da kyautatawa ƴan uwa da musulmi gabaki daya. Darussa shine kamar abubuwan da Allah ya hana in aka bi su wato ba azumi ba kowane lokaci wannan al'amura wato za su in aka dore da yin su duniya gaba ɗaya za ta iya zama lafiya saboda irin abubuwa da jama'a suka kame a cikin azumi gabarin munanan ayyuka. Wannan shine nake gani kamar zama da jama'a da tafsirai da ake ji da wa'azozi da abubuwa in jama'a sun rike su aka rike su aka dabbaka su to alal hakika za a zauna lafiya da kowa da kowa ma duniya gaba ɗaya.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka dake bayyana manufofin gwamnatin Amurka. Gwamnatin jama'a wato gwamnatin da ke barin al'ummar ta su gudanar da ayyukan su ba tare da yin katsalandan din hukumomi daga sama ba ita ce babbar darajar kasar Amurka kuma ita ce tushen samun yancin gashin kai wanda muke biki a yau. Thomas Jefferson wanda ya dasa wannan turke ya taba rubuta cewa mulkin kai shine duk da bambance-bambancen da ke tsakanin al'umma akwai buƙatar a dora mutane akan ma'auni guda. Samun hakan a matakin mulkin kai ba abu ne mai sauki ba. A tashin farko, tarihin Amurka ya kasance cike da tashe-tashen hankula tsakaninta da sauran ƙasashen duniya da gwamnatocin Republican da kuma tsakanin su kansu Amurkawa kan irin yadda za a tafiyar da gwamnatin ƙasar. Sai dai hakan kuma ya bar abin koyi ga sauran ƙasashe da suka nuna juriya da bunƙasa domin neman ƴancin gashin kai a duk faɗin duniya. A lokacin da yaƙi ya ɓarke tsakanin Burtaniya da yankunan da ta mallaka na arewacin Amurka, kaɗan ne suka goyi bayan samar da wata sabuwar ƙasa. Masana tarihi sun gano cewa duk da cewa yaƙi ya ta'azzara a lokacin, kawunan waɗanda aka mallaka sun kasance a rarrabe kan makomarsu. Sai dai wani ɓangare na da ƙwarin gwiwar cewa akwai buƙatar a ɓalle daga jikin Burtaniya, yayin da wasu suka ci gaba da mara Burtaniyan baya, kana wasu suka kasance a matsayin ‘yan ba ruwanmu, inda suka ce su a ƙyale su su kula da iyalansu su kuma gudanar da harkokinsu. Mutane 56 da suka rattaba hannu a kan matsayar da aka cimma a ranar 4 ga watan Yulin shekarar 1776 sun kada ƙuri'ar amincewa da samun ‘yancin gashin kai, sannan sauran al'umma suka sa albarka a wannan zaɓi. Kuma tun daga lokacin ne aka samu wannan aƙidar da ta ce gwamnati ta kasance a kan zaɓin jama'a. Yayin da hakan ya kasance wani abu da ya sa muke bukukuwa a yau, wannan biki ba na Amurkawa ba ne kaɗai, domin ƙasashe da dama sun bi sahu inda suka saka a cikin kundin tsarin mulkinsu, wanda kuma aka amince da shi a shirin ƙasa da ƙasa da ke kare haƙoƙin bil'adama. Hakan kuma na nufin ranar da aka ware domin murna samun ‘yancin gashin kai, rana ce ta ɗaukacin bil'adama. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin Amurka.
Shi ne kuwa kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a taƙaice.
Shaidun gani da ida sun ce mayaƙin ƙungiyar Boko Haram sun kashe wasu ‘ya’yan ƙungiyar har 11 waɗanda ake zargin sun gujewa ƙungiyar. Mazauna garin Miringa wani gari da yake a jihar Borno sun ce mayaƙan Boko Haram sun shiga garin kafin faɗuwar rana ta yau Juma'a suna duba gida-gida neman mutanen. Ƙuri'ar jin ra'ayin 'yan ƙasar Girka game da ko za a karɓi shirin ƙungiyar tarayyar Turai na fito da ƙasar daga tarkon kasawa tattalin arziki ko ba za a karɓa ba na nunin cewa kawunan mutanen ƙasar sun rabu kashi biyu, wasu na so wasu kuma ba sa so. Amurka ta yi Allah wadai da harin kwantan ɓauna da aka yi wa jerin gwanon motocin sojin juyin na Majalisar Ɗinkin Duniya.
Tabadalla a gaishe ka. Dogo kuma masu tsaro da aka Allah kawo mu ƙarshen shirin namu a daren nan sai kuma can da asubahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin a bari ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed inda za ku ci gaba da sauraron tunawa da rayuwar marigayi Alhaji Adamu Dan Maraya Jos. Kamun mu sallama muna mika ta'aziyya ga Vince Abdul Karim Osawe mai otel din Raffles da ke Abuja kan rasuwar kaninsa Isa Osawe al'amari da ya auku a birnin Benin da ke jihar Edo jiya Alhamis. Allah ya ji kamammaci mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim da Julie Lazarus Gresham da kula da aikin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya Alhaji Suleiman da ya rika mata a nan ne sahabo Imam Aliyu zan da aka tayin sallama da ku mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.